is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 19 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce Amurka na kokarin ganin an samu mafita mai adalci ga kowane bangare wajen kawo ƙarshen yakin Russia da Ukraine. Daruruwan fararen hula sun mutu a wasu hare-haren da aka kai jihar Nil Afiyat ta kasar Sudan. Sannan hukumomi a Pakistan sun ce wasu ƴan ta'adda sun yi ma wata motar bus kofar rago a lardin Baluchistan suka kashe matafiya a kalla bakwai.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an fara cece kuce a majalisar dokokin Amurka akan rufe hukumar bada tallafi ga kasashen waje na Amurka wato USAID wanda shugaba Donald Trump ya yi. Muna kuma dauke da tattaunawar Hawwa Sharif da Hajiya Rabia Jibo Magaji wata ƴar gwagwarmaya da tabbatar da tsaro da shugabanci da gari a Jamhuriyar Nijar akan rawar da mata za su taka a shirin komawar Jamhuriyar Nijar bisa tafarkin demokradiyya.
Ni a gani na abin da ba su kawawa. Su kansu matan da suke takare su ma ba su neman matan. Kenan su ma kansu matan kamata ai ko aiki da kamata ai na musamman tun daga kasa.
Kamar kowace safiyar Laraba, yau ma muna tafe da shirin baki mai yanka wuya da Murtala Faruku Sanyinna, wanda a yau shirin shi ma zai duba wannan batun na shirin mayar da Jamhuriyar Nijar kan tafarkin demokradiyya. To amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio jiya Talata ya ce Amurka na kokarin ganin an samu mafita adala kuma mai dorewa wajen kawo ƙarshen yakin da Russia ta shafe shekaru wajen uku tana yi a Ukraine. To amma dole fa Russia da Ukraine kowacce su ta sallamar da wani abu kafin a iya cimma zaman lafiya. Rubio ya yi wannan bayanin ne bayan da shi da sauran manyan jami'an Amurka suka yi ganawar tsawon sama da sa'o'i hudu a Saudiya da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da hadimansa a wani kokari na farko na kawo ƙarshen yakin tare kuma da inganta dangantakar Amurka da Rasha da ta yi tsami. Abinda ake son cimma shine kawo ƙarshen wannan tashin hankalin ta hanyar adalci mai dorewa wadda za a iya kiyayewa kuma a karɓaɓɓa ga dukkanin waɗanda abin ya shafa a cewar Rubio ga manema labarai. Duk da yake babu jami'an Ukraine ko na Turai a wurin wato wannan tattaunawar. Hukumomi a Pakistan sun faɗi da daren jiya Talata cewa ƴan ta'adda sun yi ma wata motar bus kofar rago a kan wata babbar hanya a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar suka kashe matafiya akalla bakwai. Waɗanda abin ya ritsa da su na tafiya ne daga Kwaita headquarter lardin zuwa lardin Punjab da ke yankin tsakiyar ƙasar lokacin da aka yi ma motar su din kwantar bauna a gundumar Barkhan rundunar ƴan sandan wurin da kuma waɗanda suka ƙetar rijiya da baya sun ce maharan sun bindige matafiya bakwai har lahira bayan da suka tabbatar cewa Punjabawa ne. Babu dai wata ƙungiyar da ta ɗau alhakin kai harin nan take. To amma an fi kyautata zaton cewa haramtacciyar kungiyar nan ce da ake kira rundunar kwato yancin Baluch ko BLA a takaice. Wannan kungiyar a ware kan kai munanan hare-hare kan jami'an tsaro da fararen hula loto-loto waɗanda suka fito daga wasu yankunan Pakistan suke ayyuka a yankin Baluchistan mai matukar arzikin ma'adanai. Wasu hare-haren da kungiyar dakarun gaggauta sa kai ta Sudan ta kai sun yi sanadin mutuwar ɗaruruwan fararen hula ciki har da jarirai a jihar White Nile ko Nil al-Abyad a cewar jami'an gwamnatin Sudan da kuma kungiyoyin kare 'yancin ɗan adam a jiya Talata. Ma'aikatar harkokin wajen Sudan ta faɗi a wani bayani cewa dakarun gaggauta sa kan sun auna fararen hula a 'yan kwanakin nan suka gabata a wasu ƙauyuka da ke wajejen Al-Raita, bayan da a ta bakin ma'aikatar ga gagarumar nasarar da sojojin Sudan suka yi a kansu ta ɗimauta su. Bayanin ya nuna adadin mamatan ya kai 433 a yayin da kuma wani kwamitin wucin gadi na kungiyar likitocin Sudan ya ce adadin 300 ne. Wata kungiya mai suna lauyoyin yanayin gaggawa wadda kungiya ce ta kare 'yancin ɗan adam wadda ke bibiyar tashe-tashen hankula da ke faruwa da ke rutsawa da fararen hula ta faɗi a wani bayani da wato na safiyar jiya Talata cewa mutane sama da 200 ciki har da mata da yara aka kashe a har-haren da dakarun RF suka kai, kuma masu wasu ɗaruruwa ba sun jikata cikin kwanaki hudu da suka gabata.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Democrats sun faɗa cewa dakatar da shirin tallafin da Amurka ke baiwa kasashen waje wanda gwamnatin Donald Trump ta yi na iya lalata tsaron Amurka har abada kuma da matsayinta a gaban kasashen waje. An jam'iyyar Republican sun musanta cewa sake yin nazari akan shirye-shiryen hukumar raya kasa da kasa ta USAID ya zaba dole domin yaki da almubazzaranci da kuma zamba. Ga dai Maryam Dauda da fasarar rahoton wakiliyar muryar Amurka a majalisar dokoki Catherine Gibson.
An shiga cikin yanayin rashin tabbas a fadin duniya yayin da a nan Amurka ake nazari akan makomar shirye-shiryen bada agaji ga kasashen waje na Amurka. Senator Chris Coons na jam'iyyar Democrat ya tufa albarkacin bakinsa.
We are losing decades of experience and insight, deep relationships.
Idan muka soke ayyukan agajin, to za mu yi asara mai yawan gaske ta ilimi da kawance na shekara da shekaru da kuma irin dauki mai muhimmanci da muke kaiwa a wurare mafi hadari da masu nisa na duniya, kuma hakan yana nuna mun yi batulci ga abokan hulɗar mu da suka yi kasadar nuna goyon bayan su a gare mu a fili a cikin al'ummominsu da kasashen su. Kwararru sun faɗa wa 'yan majalisa a yayin wani taron tattaunawa cewa tallafin da ake turawa kasashen ƙetare kashi ɗaya ne cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasar. Sun kuma ƙalubalance ƙirarin cewa ana ɓarnar kuɗi. Shugaban hukumar tallafawa 'yan gudun hijira ta Refugees International Jeremy Conendike, kuma tsohon jami'i a hukumar USAID, ya yi bayani.
USAID has been the target of a concerted campaign of disinformation led by Elon Musk and amplified by the President of the United States.
Ana sukar USAID da bayanan da ba na gaskiya ba a ƙarƙashin jagorancin Elon Musk kuma shugaban ƙasar na goyon bayansa. Suna bankaɗo bayanai masu yawa da ba na gaskiya ba da suke yaɗawa don ɓata hukumar da manufar ta ke da muhimmanci wajen ciyar da muradan Amurka gaba a ƙasashen duniya. Yan jam'iyyar Republican sun kare aikin da ma'aikatar DOGE wadda hamshakin mai kuɗi Elon Musk ne shugabanta ke yi, suna cewa yunkurin dakatar da zamba da almubazzaranci tuntuni ya kamata a yi shi. Lindsey Graham na jam'iyyar Republican ya bayyana cewa
USAID is a agency that let us all down.
USAID hukuma ce da ta gaza a ayyukanta. Na sha ba da shawarar a yi amfani da matakai marasa tsauri tsawon lokacin da nake nan, kuma abin da na gani abin tada hankali ne sosai. Gwamnatin Trump ta ba da izinin a ci gaba da wasu shirye-shiryen, abin da ya ba da damar ci gaba da wasu ayyukan agajin. Ko da yake sanatocin jam'iyyar Democrat sun jefa ayar tambaya akan ko ana ayyukan a wuraren da ya kamata a yi su. Sai dai shugaban hukumar DOGE Elon Musk ya mai da martani.
Or it's not just us just going in and doing things willy-nilly. It's in...
Ba haka nan muke zuwa mu yi ayyukan mu ba tare da wani shiri ba. A'a. Muna aiki tare da shugabannin hukumar. Kuma ina tantabar shugaban kasa akai-akai don tabbatar da cewa abin da yake so ne. Agajin raya kasashe na taimakawa ayyuka sama da 100 a Amurka. Daya daga cikin dubban ma'aikatan hukumar USAID da suka rasa ayyukansu kwatsam mai suna Mika. Ta ce ko dakatar da wasu ayyukan agaji da Amurka ta yi na wani dan lokaci zai yi tasiri zuwa lokaci mai tsawo.
We work by not by forcing people to have respect.
Ba muna aiki ne ta hanyar tilastawa mutane su girmama Amurka ba ko kuma mu fada musu ga wasu dabi'u da ya kamata ku bi. Amma muna taimaka musu ne ta hanyoyin da suke gani sun fi bukata. Ma'aikata ƴan kwantaragi na Amurka da kungiyoyi masu zaman kansu sun kai gwamnatin Trump ƙara kotu akan dakatar da wasu ayyukan hukumar USAID suna cewa amfani da ƙarfin ikon shugaban ƙasa wajen yin hakan ya sabawa kundin tsarin mulki.
Maryam Dauda kenan da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka a majalisar dokoki Catherine Gibson. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwa na Facebook da dandalin X da ma Instagram. Yanzu ku ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba masu nazarin al'amuran yankin na kiran da a gaggauta aiwatar da abubuwan da aka cima a taron kungiyar tarayyar Afirka EU na baya-bayan nan da aka yi a kasar Habasha. Batutuwan da aka fura ja'a kansu a taron sune tattaunawa kan tashi-tashin hankula a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo da Sudan da kuma tasirin da janye tallafin da Amurka ta yi ma yankin zai yi ga ilahirin nahiyar. A wannan rahoto na musamman da Timothy Obisu ya hada mana daga Abuja, shugabannin Afirka da kuma wakilai daga kasashe 50 sun hallar a Addis Ababa don gudanar da karo na 38 na babban taron tarayyar Afirka a ranakun Asabar da Lahadi. Bankole Adeoye, kwamishinan harkokin siyasa, zaman lafiya da kuma tsaro na EU din ya ce,
"We are all very very concerned about an open regional war."
Yace dukkaninmu muna matukar damuwa game da kasadar fadawa cikin yaki ga dangadan a yankin saboda al'amarin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo. Mun yi ta nana ta bukatar kai zuciya nesa tare da kiran yan tawayen M23 da magoya bayan su da su kwance damara su kuma janye. To amma mai nazarin al'umuran tsaro Sarata Ariobu ya ce shugabannin Afirka na bukatar aikata abubuwan da suke furtawa ba kawai da baka ba a wannan karan musamman. Yace idan ba a dau matakin da ya dace game da abubuwan da ke faruwa a Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo ba, al'amarin zai fafaskara. Bana ba maganar fitar da takardar bayanin bayan taro ne kawai ba, dole a biyo bayan hakan da wasu muhimman matakai ko tsare-tsare don tabbatar da cewa an gabatar da waɗannan al'amura kan teburin shawara tare kuma da nemo mafita irin ta Afirka don warware matsalolin Afirka. A ƙarshe, wani babban jagoran kungiyar Hamas ya ce kungiyar mayakan tana shirin sakin ƙarin Isra'ilawa 6 da take rike da su a Gaza a ranar Asabar da kuma gawarwakin wasu guda 4 ranar Alhamis. Jagoran Hamas Khalil Al-Hayya shine yayi wannan albashir na bazata a wata maganar da aka nada jiya Talata, wanda hakan ga alama sakayya ce ga amincewa da Isra'ila ta yi da bukatar da aka dade ana yi ta cewa ta bari a shigo da gidajen tafi da gidanka da kuma kayan gine-gine zuwa zirin na Gaza.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da la yanzu ku bari mu sake komawa ga taskar rahotanninmu. A ƙarshen tattaunawar da abokiyar aikin mu Hawwa Sharif ta yi da Hajiya Rabia Jibo Magaji, wata ‘yar gwagon bayan tabbatar da zaman lafiya da shugabanci na gari a jamhuriyar Nijar, ta ce sun shirya tsab domin komawa ga turban mulkin demokuraɗiyya, tare da yin kira ga mata da ma gwamnati akan abin da take ganin shi ne daidai.
Mata ‘yan uwana kiran da nake musu, kuma da can dama kullum nake yi, ya kamata mu kama jikinmu, tunda babu abin da za a baka kana zamani, sai ka tashi ka za ka gama jikinka kana za ka same shi. Kuma sai an gama kai sai da haɗin kai, babu haɗin kai bai yiwuwa. Tunda aka ma gama can wannan abu wannan bai taɓa bin mata, mata ba su tare da ita ba, amma wancan ba su tare da ita kenan, sai mun gama kanmu, kuma mu tsaya mu gaya ma juna gaskiya, ya zamanto kuma mu ma kanmu mu ɗauki kanmu da muhimmanci. Ba ko ina ba za ka je ka an aka maka ka zo ko ina ka je, kuma in ka ce ba wani abin kirki ba kake, in an kira mata kuma ta amka zo mu taka rawa mai kyau, wanda ko gobe ko ɗiyan ɗiyan mu san mun taka rawa a wannan gudan, wanda ɗiyan ɗiyan mu star da shi ne shi yake ma mata kira gaskiya ne, kuma mata
na'am a lokuta da dama za ki ga idan mata suka fito tsayawa takara a lokutan zaɓuɓɓuka na siyasa, sai ki ga ana samun ƙarancin goyon baya daga ƴan uwansu mata. Ban sani ba, har a nan Nijar haka abin yake, kuma idan haka abin yake, me kike ganin yake haifar da haka, da kuma yadda ya kamata a ce mata sun haɗa kansu sun riƙa marawa ƴan uwansu mata baya da suke tsayawa takara a muƙamai daban-daban na siyasa?
Kisa ai a can tarihin Nijar ai an samu mata da suka zama suka yi takara, an na president ma ba ma na deputy ba, ko ba na majalisa ba ma, akwai wanda suka nema wurin shugaban ƙasa, amma ba su yi ba tasiri, tunda mata ba su kama musu ba, tunda ai kin san a Nijar mata sun huce kashi 50.
Na'am.
Kenan inda aka ce wannan kai wanda muka huce kashi 50 kin. In ana sa siyasa, mu za mu je mu tattara mutane, mu za mu shiga mu je mu shiga nan mu shiga nan, inda kan da muka sa wannan kokarin mun kama ma mace ƴan da wata kwayo da an huce gurin yanzu.
Me yasa mata ba sa kama ma mata
a gurin su? Abin da basu gani a gani na abin da basu kama ba, su kansu matan da suke takarai, su ma basu neman matan. Kenan su ma kansu matan kamata yi ai ko aiki da kamata ai na musamman tun daga ƙasa, wanda ya zama tun ƙasa a fara yi, tun unguwa unguwa kamar aje sama. Da yawancin su mata in za su takara sai mazan da suke ce zoki, kullum in ka ga mace tana wani takararta akwai namiji a baya da yake ce mata zoki, shi ne ke tura ta. Kenan da su suke harka fata harka da mata, kenan ya kamata abu ya canza nan gaba. In mace tana takararta fara tun daga unguwa unguwa, tun daga unguwa ta koma ƙauye, daga ƙauye ta koma ƙaramin gari, daga ƙaramin gari ta zo har aje babban gari. In ta koya ta nemi mata ƴan uwanta ta masa magana mai kyau, kuma ta bude musu kai, kuma in ta samu da za ta yi aiki, tunda akwai matan da in an gaji in suka tafi inda aka zaɓe su suka tafi ma ba ruwansu da mata. Kenan shi ne na gani sai an faɗa sai da haƙƙai, kuma mata su mai da kansu su ma ƙasa, ma ƴan yin takara su mai da kansu ƙasa su tare da mata ƴan uwansu da suke ƙauye, su yi shiruki ciwonsu, ciwon matan ƙauye ciwonsu ne, in ba haka nan ba akwai wuya.
Na'am, a ƙarshe wani kira za ki ga ita gwamnati a yanzu ta sojin Nijar da take kokarin tattara yanata ta maido da mulkin kasar akan turbin demokaradiyya?
Ina fikirin da zama shugabannin wannan mutane da suka aika wannan taron, ya kamata in sun hudo magana, in suka hudo muhawara aka yi da aka faɗi abin da ake so a yi, su doke shi da muhimmanci su yi aiki da shi. Inda su suka ce musu ku zo ku zo ku yi magana, sun yi magana, inda suka hudu ya kamata a ɗauki zancen da muhimmanci kuma a shurare su. Ni shi ne nake son manga kirin da nake musu.
Hajiya Rabia Jibo Magaji ke nan, ƴar gwagwarmaya a jamhuriyar Nijar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Shirin namu na wannan makon zai karkata ne kan babban taron ƙasa da ake gudanarwa a jamhuriyar Nijar domin shata makomar ƙasar bayan juyin mulkin soji. Ranar Asabar ɗin da ta gabata ne, gwamnatin mulkin soji ta ƙasar jamhuriyar Nijar ta soma gudanar da wani babban taron ƙasa domin tattauna turba da alƙibla da makomar ƙasar, bayan da sojoji suka hamɓarar da gwamnatin demokuraɗiyya ta shugaba Muhammad Bazoum watanni 18 da suka gabata. Taron wanda zai ɗauki tsawon kwanaki 5 ana gudanar da shi a Yamai babban birnin ƙasar, ya haɗa hancin wakilai da masu ruwa da tsaki daga dukkan yankunan ƙasar domin duba kan makomar ƙasar a siyasance, ta fannin tattalin arziki da dukkan batutuwan da suka shafi rayuwar al'umma. Sule Mumuni Barma ya yi mana matashi ya dangane da ranar farko ta bude taron.
Désormais, vous devez vous comporter en digne fils du Niger.
Shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger General Abdrahman Chani kenan lokacin da yake jawabin bude babban taro na kasa a Assemblée Nationale dake matsayin wata haduwar rukunonin al'ummar ciki da wajen kasar da zaman samar da mafitar matsalolin da ake fama da su a fannoni daban-daban. Shugaban na CNSP ya gargadi mambobin kwamitocin da ke da alhakin tafiyar da wannan zama akan cewa a dukkan maganganun da za su furta da dukkan abubuwan da za su aikata a yayin wannan taro suna da sadaukarwar da al'ummar Nijar ta yi da kuma abin da take jira daga gare su a sabuwar tafiyar da ake shirin farawa ta yadda a wannan karan za a dora kasa kan turbar da za ta bada damar samun kyakkyawar makoma. Sarakunan gargajiya na daga cikin na gaba-gaba a wannan haduwa ta tarihi wacce kuma ke bukatar nutsuwar daukacin wakilan da suka fito daga sassan kasa. Ga abin da sarkin Katsina Maradi Sultan Ahmed Ali Zaki ke cewa,
kowa ya san amana ce ta kasa ta talakawa aka azamu shi, kuma kowa yayi abu tsakani da Allah. Shine muke fata ga mutane, ba wata kiyayya ba wata gaba, su yi aiki aikin da zai sa kasar mu ta ci gaba, talakawan mu su ji dadi.
Haka suma ƴan kasa ke nuna kyakkyawar fata dangane da shawarwarin da za su fito daga wannan taro na tsawon kwanaki biyar.
Ni ne Anda Garba Musa, shugaban wannan kungiya MCTR. Gabaki da ƴan kasa suna jiran ayi aiki na kware don ya zamanto duk irin abun da ka ci ma dan Niger to a kwarya da wanga karo ya taho ƙarshe. Ba mu san wasu na gina, wasu na maisa kasa. Son muke a gama kai wuri guda ayi aiki na kware adibi kasa adibi kalankan kasa.
Sunana Madam Aisha na Fatima ni ce shugaban kungiyar mata kuma independent da fam pula su bega dola face. Taron muhimmancin na farko shine ƴan kasa ne za su bada ra'ayin shi akan tafiyar da kasan su, ba wai a rubuto daga ketare ba kamar yadda aka saba. A'a, talaka za su yi tsarin rayuwar kasar Niger. Abin alfahari ne yanzu kowa kan shi ya waye, babu wanda ya bari aka baro shi baya. Kuma burin menene? Tabbatar da wannan ƴancin kasa na dindindin.
Sunana Hajiya Maimuna Abdul Karim, ina cikin tawaga na Emirates da suka zo. Muna roƙon Allah ya ba mu iko cika wannan amana dangance da abubuwan da shawarin da za mu bada na rage musu wahala.
Batun wa'adin gwamnatin rukun kwariya da maganar shirin zabubukan da za su bada damar mayar da ragama a hannun fararen hula na daga cikin jerin muhimman abubuwan da ake sa ran zaman na Assemblée Nationale zai karkata kansu. Tsofaffin shugabannin kasar Niger Muhammad Usman da Isu Muhammadu da General Salu Jibo sun halarci bikin bude taron na tsara taswirar makomar Niger da al'ummarta.
To a yayin da aka soma taron kuma Haruna Mamman Bako ya jiyo mana ra'ayoyin wasu ƴan kasar ta jamhuriyar Niger kan irin tsarin da suke fatan ganin kasar ta kama a ƙarshen taron, kama daga bangaren shari'a da demokradiyya da tsaro da tattalin arziki da kuma mu'amala da sauran kasashen duniya.
Kuma abinda ƴan kasa da mun suke nasu Najeriya sosai inda alƙalla da an kasa gaba ina na wata transition zata wani lokaci an kaɗi gwamnati ne da ya kamata a tsara na shirye-shirye a komo fita farkin demokradiyya tunda mutane na jira. Kuma ita ko demokradiyya ya an komo a san tsarin da za a yi wanda ba na sauraye ba, ai aiki wa'anga da mutane sun kokilta su yi tsakanin su da Allah su saita kasa bisa turba wanda ya zama ba a kai gaba a komo baya ba.
Ana sa bangaren Alhaji Jafar Dubai na cewa,
na farko ni dai abinda da muhimmanci a rage jam'iyyun siyasar nan duk abin da ya kawo na rabuwar kanu a cikin Niger jam'iyyu sun yawa, wata jam'iyya wani ko konseye bai iya kawowa, shi kankan shi bai iya kawo komai, kuma sai a ce president na party ne. Yanzu ne kamata duk wannan tsare-tsare da za a yi shi bayan ma kai party politics ba, har da ƴan farhullan nan a bar na gaskiya waɗanda sun asaliya an san da su, dan akwai wasu ƴan farhulla wanda su hakikanin gaskiya wani guri ne gare su daban wanda kuma kowa gane shi a buɗe bai kamata ba. Kowa tashi iya wanke bakin shi da sassa sai shi kafa jam'iyyar siyasa, wai kowa sai ya yi jam'iyyar siyasa, amma idan su hudu ko uku anan ne za a samu dadin fafatawa.
Ga Muhammadu Ibrahim Tullu yana mai cewa sun gargadi wakilan su a wurin wannan taron.
Muna son a kawo masu jini a jika. Yau zamani ya zama waɗannan matasa su ne a duk ilimi na zamani, to ya kamata a ce an samu masu karancin shekaru a ba su jagorancin wannan ƙasa tunda su waɗancan sun yi an gani sun dakula al'amura da dama, kowa ya zo ba ƙarƙare ne ƙasa ba sai dai ƙarƙarin dai shi dai shitara. an yi jiya an yau, to ya kamata a bar su a samu sabi magani a kasar mu take ta yaya. Yau kasar mu tana bisa turba ta kwarai wanda muka ganin kaman duniya ta fara sanin mu. Alhamdulillah, to muna neman Allah ya sa wannan abu a samu matasa da za su continue akan shi.
Sai dai magan nuna cin karo da juna, inda ma'azu bazo ke cewa a rage shekarun ɗan siyasa a nan gaba zuwa takara ba zai taso ba ko alama.
Amma na cewa wai adiba a rage shekarun ɗan siyasa, ni ga na tunani wannan bai su ba. Oho zuma da ita ake magani. In ka doki wannan mun sa kuna mana gargajiya. Ai da yawa tsohi na. Ana ce da mutum ya tsufa ya kamata a ji da shi su gira da yake ta sarauta. Ko kuwa ce ba za dan shi a gadojin na sarauta dan saboda ya tsufa. Don kuma su sun san tarihi kwarai da gaske na hulɗan mu da wancan Turawa da sun kai mana mulkin mallaka.
Kwanaki hudu na babban taron na Jamhuriyar ta Nijar tattare suke da muhawara tare da shawarwari kan dokokin da ake buƙatar sakawa a kundin tsarin mulkin riƙon ƙwarya a ci gaba da yunkurin mayar da ƙasar kan tafarkin demokradiyya. Batun wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarya da adadin jam'iyyun siyasa da na buƙatar shimfiɗa shari'ar musulunci na daga cikin shawarwarin da wasu mahalarta taron suka gabatar, duk da yake dai ba a cimma matsaya kan waɗannan batutuwa ba tukunna a daidai lokacin da ake ci gaba da taron.
A kwamitin da aka ɗora wa alhakin tattaunawa sha'anin tattalin arziki, mambobinsa sun ce sun gano abubuwan da ke hana ruwa gudu, saboda haka suka zo da shawarwarin da ka iya zama mafita, kamar yadda Dr. Soli Abdullahi ya yi mana ƙarin bayani.
Yarjuni na mulkin mallaka su ne suke babban tarraki ga ci gaban ƙasarmu. Tattalin arzikin mu ne dukkan abin da muke da ƙasa a tono shi ya zama mallakan mu. Ba a ce ba namu ne 100% saboda mu ba mu da wata fasaha, ba mu da an su kuɗi sai mun kirawo masu hannu da shuni wanda su zawa cikin mutunci da darata mu. Kila sai an yi kamfanoni na 'yan ƙasa nan gaba ba mu ƙalin ra waɗanda suke ƙasashen waje su zo su zuba kuɗin su nan wurin su kame mu hannun jari na kamfanoni. A'a, ko ba ƙasa waje za ka zawa daga gare ta sai kamfanin da ka kawo sai ya zama to 'yan Nijar suna cikin wannan kamfani.
A nasa ɓangare kwamitin da ke kula da ayyukan kafa gimshiƙen Nijar sabuwa ya mai da hankali kan ka'idodi da dokokin da za a tafiyar da lamuran mulkin rufon ƙwarya a ƙarƙashin su. Michael Zodi na ƙungiyar Front Patriotic mamba ne a wannan kwamiti.
Ya kamata General Chani ya yi furetin sarman ya rasuwa da zai kama aiki kuma zai yi respecte wannan shartin nan. Kuma transition shekara nawa za a ba su? Akwai wanda suka ce ya kamata a ba da shekara 5, akwai wanda suka ce a ba da shekara 10, amma har yanzu ba a yanke shawara ba. Insha Allah gobe za a diba wa'adi da za a ba su. Mutane sun kawo shawara suka ce jami'an siyasa sohin da akwai a rushe su. Tun dai wannan kakarin zamuyi da Nijar ya shiga aka ce jami'an siyasa ne su kawo shi. A diba ya za a yi? Za a yi jami'a uku ne ko hudu ko biyar?
Wata shawarar ta daban daga cikin mafi ɗaukar hankula a wannan taro ita ce wacce ta shafi sha'anin doka da shari'ar ƙasa, inda wasu ke ganin buƙatar sauya tsarin da aka gada daga Turawan mulkin mallaka. El Kabir Mohammed da ke halartar taron a ƙarƙashin inuwar gamayyar ƙungiyar Synergy da SOSD na daga cikin masu irin wannan ra'ayi.
Duk zaman taro wanda aka yi na jaha-jaha, kowace jaha cikin sakamakon aikin da suka yi sai da suka ce suna da fatar a soke wannan tahiyar wadda ake ce ma laicite, a shimfiɗa tahiya wadda ba ta yi saɓani ba da al'adunmu da kuma addininmu. Kuma addininmu an san da mafi yawa a Nijar shine addinin Musulunci.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai a biyo mu mako mai zuwa, inda za mu kawo muku yadda ta kaya a ƙarshen taron. Godiya ga wakilan sashen Hausa Salimu Muni Barma da Haruna Mamman Baku, sai kuma Daji Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla a gaida Murtala, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicin, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce Amurka na kokarin ganin an samu mafita mai adalci ga kowane bangare wajen kawo ƙarshen yakin Russia da Ukraine. Ɗaruruwan fararen hula sun mutu a wasu hare-haren da aka kai jihar Nil al-Afiyat ta ƙasar Sudan. sannan hukumomi a Pakistan sun ce wasu yan ta'adda sun yi ma wata motar bus kofar rabo a lardin Balochistan suka kashe mutane akalla bakwai.
Kamar sauraro da haka ne muka kawo karshen wannan shiri na wannan safiyar. Yanzu madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daji Balawe wanda ya shirya ya bada umurni da ma injiniya mu na wannan dare Mr. McLean. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku. A huta lafiya. Wassalamu.